ya kita di gereja enggak kok. Saya enggak tahu kok. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أخوة مسلمي مسو يا منذو صلى الله عليه وآله وسلم أنا حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Laraba 5 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1429, wadda kuma ta zo daidai da sha nawa ne, 12 da nawa, 12 ga watan Allah ya tsire ku, 12 ga watan uku miladiya ta 2008. A wannan majalisi mai albarka mai tarihi a wajen yada sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama a kwariyar Kano da wajenta, majalisin al-thaqafatul islamiyya ko da ke wannan unguwa ta Fage, a kuma local government na Fage a cikin jihar Kano. Ina yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya bamu damar wannan haduwa a irin wannan lokaci a kuma ɗaya daga cikin ɗakunansa, a kuma ɗaya daga cikin lokuta masu albarka bayan magruba. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa a wannan zama da zamu yi, abinda zamu faɗa na daidai Allah ya mana tarayya ya tara mu gaba ɗaya cikin ladansa, abinda kuma zamu yi kuskure a ciki Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana. Matashiyar wannan zama kamar yadda aka sanar shine matsayin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da martabarsa a gurin sahabbansa da sauran al'ummarsa. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci, musamman a irin wannan yanayi da muke ciki yanzu. Abubuwa da yawa za su sanya mu fahimci muhimmancin wannan matashiya da tattaunata. Abu na farko, abinda yake da alaka da duniya gaba daya, irin yadda muke ji ana ta faɗa a kafofin watsa labarai, muke karanta a jaridu, muke gani a gidan talabijin ko ta hanyar internet ko ta hanyar radio, irin farmaki da rashin mutunci da cin zarafi da wasu arna na duniya suke wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, da irin surar tashi da suke yi su zana shi zane na ba'a na tsokana da izgili da cin zarafi da suke wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, wanda kuma suna yin haka ne azatansu, wannan zai taimaka musu su bice hasken da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi wannan duniya, su bata wa musulmi, su bata wa musulunci, wanda kuma ko kadan wannan ba zai tasiri ba wajen cin nasarar musulmi. A lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu abinda ba a faɗa masa ba, ai an ce da shi boka, an ce da shi matsafi, an ce da shi mawaki, an ce da shi ma mai taɓin hankali, amma wannan bai hana addinin sa yaya ba, wannan bai hana mutane su karɓi abin da yazo da shi ba, wannan bai hana wannan haske da yake dauke da shi ya ko ina da ina ba. to haka har yanzu din ba duk abin da za a faɗa dawa'un a magana a magananke ko a rubuce wannan ba zai yi tasiri akan da'awar musulunci ba. Abu na biyu wanda zai nuna mana muhimmancin wannan matashiya irin yadda musulmi suke da kishi da tsananin bukata na su san girman manzo sallallahu alaihi wasallam da girman yi masa biyayya. Alal haqiqa da dama daga cikin waɗanda suke ansa sunan musulunci a yau ba su san girman manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko su. Haka dai suke jin manzo ne na Allah mai girma ne amma ba su san girman sa ba. Wannan ta sanya saba masa a gurin su ba komai bane. Dan ka ce manzo ya hada abu kaza wannan ba za ta sa mutun ya daina ba. Kace abu kaza umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Rashin sanin girman sa a zuciyar wannan mutum ba za ta sa shi ya karbi wannan umarni ba. To a irin wannan marra kun ga muna da matsananciyar bukatuwa ta mu sanar da kanmu da sauran ƴan uwan musulmi girman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Abu na uku Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine abun koyi, shine wanda zamu karanta tarihin sa mu ga irin dabi'unsa da halayyarsa mu ji irin maganganunsa mu yi koyi da shi. Shi da duk abin da zai faɗa babu na yarwa. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ko wane ne duk irin matsayin da Allah ya bawa mutum bai kai wannan matsayi ba. Wanda kuma aka bashi wannan matsayi to an bashi matsayi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga muna da matsananciyar bukatuwa na mu san yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka dauki manzo sallallahu alaihi wasallama suka san girman sa, suka karbi umarninsa, suka gujewa abubuwan da ya hana. Abu na hudu wanda shi ma yana nuna mana wannan matashiya tana da muhimmanci mu saurare ta musamman a wannan lokaci da ake ta kakaci ana ta hayaniya da sunan san manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna buƙatar mu san menene martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya sahabbansa suka nuna masa soyayya, domin mu san soyayya ta shari'a da shari'a ta zo da shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka dabbaka, sannan kuma mu san soyayya ta bid'a wacce ba za ta tsira da mutum komai a duniya ba ballantana a lahira. Muna da tsananin buƙatuwar mu san wannan musamman a wannan wata da za ka yi ta jin hayaniya can da can da sunan san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To irin wannan faɗakarwa ita ce za ta nuna mana yaya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fahimci san Annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin babu mutum da yake da tantama ko yake ja game da cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna san shi, ba na jin akwai mai ja akan wannan. In kuma har an samu mai ja to wannan ya fito da kansa sarari mun gane ko shi wane ne. Kowa da kowa ya hakikance cewa babu waɗanda suka kai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama san Annabi sallallahu alaihi wasallama. To yaya suka nuna girmama shi? Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu musulmi mu so Annabi sallallahu alaihi wasallama mu girmama shi mu yi masa biyayya sau da kafa. Yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يتي للمو من أيكوك يا رسول الله من شيدا سننكم من بشارة سننني قرقائي دم كوي إيماني دا الله قوم مني كوي إيماني دا من زنس صلى الله عليه وسلم كجرم ماشي كمب ماشي سننكم كوي تسبيني قال الله سفد إما حكا الله أنا شاء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يكتشي وكجايا بوسو أرئدا يكتشي إيا ينسو كجايا بوسو كشيدسو إن كان آباؤكم in ya kasance iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku yayye ko kannai da matanku da danginku da dukiyarku da kuka tsorurta da kasuwancinku da kuke tsoron yayi tasgaro da gidaddajinku da kuke alfahari da su kuna jin dadin su waɗannan su suka fi soyuwa gare ku sama da Allah da manzansa da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to ku saurara fatarabbasu ku yi daku ku yi jira hatta ya'ti Allahu bi amri har lokacin da Allah zai zo da umarninsa har lokacin da alkiyama za ta tashi har lokacin da musulunci zai samu galaba ya samu nasara ku jira ku gani ku ga cewa abubuwan da kuka rike ba Allah ba abubuwan da kuka rike kuka fifita su a sama da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku ga cewa za su amfanar da ku komai Allah baya shirye da mutane da suke fasikai karshen ayar yana nuna mana dukkan wani wanda ya fifita waɗannan abubuwa iyaye ko ƴaƴa ko dangi ko ƴan uwa ko mata ko dukiya ko gidaddaji idan ya fifita su a wajen soyayya bisa ga ubangiji bisa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan babu shakka tantagariyar fasiki ne Allah kuma baya san shi ba zai shirye da shi ba wannan aya kadai ta isa ta nuna mana girman san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wajibcin san sa akan kowane musulmi kuma san annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancance shi bisa gadara bisa ita ya cancanci a so shi saboda irin matsayi da Allah madaukakin sarki da mukami da ya nada shi akai haka nan Abu Hurairata ya ji hadisi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace na rantsi da wanda raina yake a hannunsa babu ɗayan ku da zai yi imani har sai ya kasance ya nafi soyuwa a zuciyarsa sama da iyayensa sama da ƴaƴansa sama da kowa ma wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari haka nan Anas ya ruwaito kwatankwacin sa kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim haka nan ya tabbata a cikin Sahih Bukhari Abdullahi ibn Hisham yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana rike da hannun Sayyidina Umar sai yace sai Sayyidina Umar yace da shi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa bin nafsi ya ma'aikin Allah nafi san komai nafi san ka sama da komai in ban da ran nan na da yake jikina sai manzo Allah ya ce da shi la wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi yace ina aitukunna na rantsi da wanda raina yake a hannunsa har sai kaji nafi soyuwa a wajenka sama da ranka sai Sayyidina Umar yace fa innahu al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi a yanzu ya rasulullah nafi sanka sama da ran da nake jikina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'ana ya umar yanzu ne ka zama cikakken mu'minin umar sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun nuna masa soyayya iri na farko sun nuna tsananin soyayya su da shauƙin su zuwa gare shi wata rana Urwatu ibn Mas'ud kafin ya zama musulmi a lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake samun girmamawa da ban girma daga sahabbansa da yadda ma suke tabarruki da wani bangarori nashi kamar ruwan alwalatta ko wani abu wanda yake fita daga jikinsa da yadda idan ya ce kaza nan da nan suke zartar da umarninsa kowa kokari yake ga shi ne ya fara zartar da wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama Urwa ibn Mas'ud yake ba mu labarin abin da ya gani kamar da ruwaya take cewa Urwa ya tsaya yana kallon sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da idanuwansa biyu yace na rantsi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kaki ba face kakin nan ya fada a hannun wani daga cikin sahabbai ya shafe jikinsa da fuskarsa da wannan kaki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa idza amarahum ibtadaru amrahum da yace kaza za a yi sai kaga suna tsere suna rigai wajen su zartar da wannan abu wa idza tawadda idan yayi arwala kadu yaqtatiluna ala wudu'i sai kaga kamar su yaki kamar su kashe juna wajen ainihin wawasan sauran abin da ya bari na ruwan alwalarsa wa idza takallama hafadhu aswatahu in kuma yayi magana kowa sai yayi tsit a gurin babu cewa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama maganarsa wa ma yahyuduna ilayhi an-nazar babu wani wanda yake daga kai ya kurawa annabi sallallahu alaihi wasallam ido ta'ziman lahu saboda girmama shi daga nan kurwa yana kafirinsa kafin ya zama musulmi sai ya garza ya je ya samu sauran ɗan uwansa kafirai yake ce musu ai kau kai jama'a wallahi laqad wafattu 'ala al-muluk a tafiye-tafiyen da dai na jajje wajen sarakuna wa wafattu 'ala qaisara wa kisra wannan jashi na halarci fadar kaisara sarki na rumawa na halarci fadar kisra sarki na farisawa na halarci fadar najashi sarki na habashawa wallahi in ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhammadin yace din na halarci fada waɗannan sarakunan yace amma tunda nake ban taba ganin wani sarki da jama'arsa suke girmama shi ba kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga wallahi ko kaki yayi kakin nan ba zai fadi ƙasa ba wani ne zai cafa kakin da tafin hannunsa ya shafe jikinsa da fuskarsa da wannan yace haka nan kuma idan ainihin yayi umarni za ka ga suna gaggawa suna rigegeniya wajen su ga sun zartar da umarninsa idan yayi alwala kuma kamar ta yi yaki akan sauran ruwan alwalarsa idan yana magana kuwa kowa da kowa zai yi tsit babu mai cewa kala ba ma ta iya daga kai su kura masa ido saboda girmamawa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai a duniya ya samu wannan matsayi dukkan wani wanda ya da'awar wannan matsayi a ko ina yake a kowane zamani to yana so ya nuna shi kishiya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai ce yayi kaki a tafi ko a ainihin a yi rigegeniya a kan ruwan alwalarsa to wannan yana nuna shi kishiya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam batacce ne wanda kuma ya yadda da wannan mutum to baya cikin masu girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da san annabi sallallahu alaihi wasallam na hakika domin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kini yayi masa kishiya mu ahlus sunna abinda muke cewa Allah madaukakin sarki ba a yi masa kishiya wajen tauhidi kowa ne matukar mahaluki ne Allah ne ya halice shi to yana nan a matsayin shi na mahaluki a matsayin shi na bawa in kullu ma fi samawati ma fi al-ard illa ati ar-rahman abda duk abin da ke sama da ƙasa zai zo wa Allah a matsayin bawa to mu ahlus sunna abinda muke faɗa ke sannan kuma wannan bangare na biyu na kalmar shahada wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mu muka ce abinda suke nunawa ɗayan ta annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen mutaba'a wajen bi sau da ƙafa ko wane ne shi ko mai matsayinsa yace shi ma za a bi shi sau da ƙafa to babu shakka mu ba za mu taɓa imani mu taɓa yarda da wannan ba kuma mu abun mu wannan shirkul mutaba'a ne yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shirka ne wajen a yi masa biyayya wajen abin shi akan abin da yake ya faɗa kowane iri ne babu wani wanda yake ya cancanci irin wannan musaba'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa baka an ruwaito maka cewa sayyidina abubakar yana kaki ana cikiwa babu wannan ba wanda yake nuna inda sayyidina abubakar yake kaki wani yake ba za ka samu wannan ba wanda yake nuna sun fahimci cewa manzon Allah kawai ake ma wannan. To kaga wani yazo ya ce shi yana da matsayi da za a yi maka wannan, to yana nuna shi yana gogayya ne da manzo sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As yana sifanta mana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, yana gaya mana magana wacce take nuna mana gaskiyar abinda ya kullata a zuciyarsa da ikhlasinsa, inda yake cewa وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اصفته لاني لم اكن املا عيني منه صلى الله عليه وسلم يتي والله باب وني متين ده نكي سو كما يندي نكي سان مايكي صلى الله عليه وسلم babu wani mutum da yake cika mini ido kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cika mini ido. Yace ba na iya zira masa idanu in yi kuru ina kallon sa, yace ba na iya yin wannan. Yace wallahi da zaman da nayi tare da shi, da yau za a tambaye ni a ce sifanta mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, yace ba zan iya ba saboda ba na iya kafa masa ido. Idan suna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallama zama ne na nutsuwa wanda da wuya a tarihi ka samu majalisi irin wannan, zama ne cikin nutsuwa suke yin sa, har ka ce ma inda da kai tsuntsu akan tsoro suke kada tsuntsun nan ya tashi. Shi yasa ba sa iya ko kaddaga kan, kamar yanda yazo a ruwayoyi daban-daban malaman hadisi sun kawo, kamar ruwayar Usama ibn Sharif wanda take cikin Musnad Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i, yana cewa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ka annama ala rusuhum at-tayr, yace nazo na ziyarci annabi sallallahu alaihi wa sallama sai naga sahabban sa a gaban sa kai ka ce tsuntsaye ne akan tsuntsu ne akan kowa, kowa ya taddar da kai, babu mai motsa jiki, babu mai wasanni, babu mai soshe soshe, suna gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma yake bada labari, yace kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd maghazihi, na fita tare da annabi sallallahu alayhi wa sallam a wani yaki da ya fita tare da mu, fanta haitu zata laylatin wa tarana sai na tafi fara falam ara rasulullahi fi makani, sai wata wani dare sai na je sai ban ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam a inda yake zaune ba, fa idha as-sahabatu ka annama ala ru'usihim at-tayr, sai naga sahabbai a gurin kowa ya nutsu kai ka ce tsuntsaye ne akan a kawunan su, yana daga cikin nuna soyayyar su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da girmamawar da suke masa, wato suna bibiya da binciken mai manzon Allah yake so su ma su so shi, abinda yake so ya fi so shi za su so, ko da kuwa za su bar nasu ne sun fi fifita abinda yake so sama da abinda su suke so. Za mu ga wannan lokacin da sayyidina Abubakar mahaifinsa Abu Quhafa ya musulunta, Anas yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa hannunsa ga mahaifin sayyidina Abubakar, lokacin ya tsufa ya kai wajen shekara 90, annabi ya miƙa hannunsa yana mubaya'a Abu Quhafa yana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam chaffa mubaya'a, sai sayyidina Abubakar ya fashe da kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yukika, me kuma ya sa ka kuka, ai ya kamata kai farin ciki mahaifinka ya musulmi amma kuma sai ka kama kuka. Sayyidina Abubakar sai ya ce da shi la an takuna yadu ammika makana yadihi wa yuslimu wa yutiru Allahu aynaika bihi ahabbu ilayya, ce wallahi ni na so a ce hannun baffan ka ne Abu Talib ya meko ka kama shi ya musulunta ka ji daɗi sama da a ce mahaifina ne ya musulunta Abu Talib ya musulunta, ka duba mahaifi, amma saboda yana da tabbacin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji matukar daɗi a ce mahaifinsa a baffansa Abu Talib ya musulunta, sai ya fifita abinda ma'aiki ya fi so sama da abinda shi yake so. to kaga wannan ita ce soyayya ta hakika, ba raye-raye da kada-kada da wake-wake da bubukuwa. Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wata tafiya daga yakin Uhud, sai ya wuce ta gaban wata mata daga kabilar Banu Dina. A wannan mata, a wannan yaki na Uhud, an kashe mijinta, an kashe dan uwanta, an kashe ma babanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya zo wucewa, aka zo ana ce mata an kashe wane naki da wane da wane da wane, ana zana mata waɗannan da aka kashe. Ita kuma cewa take ma fa'ala rasulullah, menene labarin manzon Allah, a wani hali yake ciki? Suka ce khairan ya umma fulan, aina nan lafiya? Sai alkhairi, tace huwa bihamdi, suka ce huwa bihamdillah kama tushiddi, yana nan kamar yanda kike so ya umma fulan. Sai ta buɗi baki tace kullu musibatin ba'daka jalal, duk wata musiba da za ta same ni indai har kai ka kubuta, to karama ce. To kashe mahaifinta, kashe mahaifiyar abin nan, kashe dan uwanta, kashe mijinta, wannan karamar musiba ce matukar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito, babu abin da ya same shi. Mutanen ash'ariyu na lokacin da suka taho daga Yaman za su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yake ba wa sahabbansa labari, yake cewa ya kudumu alaikum qaumun araqqu minkum quluban, wasu mutane za su zo muku baki wanda sun fi ku tausar zukata, wato tausasan zukata su ne mutanen Yaman. Sai ga mutanen ash'ariyu da sun zo, daga cikinsu akwai Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qay, shi ne farkon wanda ya fara yin musafaha a musulunci. Abu Musa al-Ash'ari shi ne farkon, ko kuma su waɗanda mutanen Yaman gaba ɗaya su ne farkon waɗanda suka fara yin musafaha a musulunci. Da sai dai a yi sallama, amma zuwansu da suka yi sallama sai da suka miƙa ma aiki sallar sallama, sai ya karɓa, daga nan ta zama sunna ta jahiliya. Lokacin da suka matso Madina, rajazu suka dinga yi, suna cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba, gobe goben nan fa lokacin saduwa da masoya ya kusa, gobe ne za mu sadu da masoya annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa. Wasu daga cikinsu fargaba suke yi, kada ranar gobe kiyama kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana aljanna ta koli, aljanna su bata kai tashi ba, a waye gari su suna wata aljanna, shi yana wata aljanna, babu majalisi, babu gurin haduwa. Abinda yake sa su fargaba yake firgita su kenan. To a wannan lokaci Jibril sai ya sauka da wahayi ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa suna tare da manzo Allah su nutsu. Sai da tuna Aisha tana babu labari
me,
sai da tuna Aisha Allah kara mata yarda tana bamu labari, tana cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, wallahi inni la ahabbu innaka la ahabbu ilayya min nafsi, wallahi ina son ka sama da yadda nake son kaina, wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, wallahi ina son ka sama da yadda nake son iyalina, wa ahabbu ilayya min waladi, ina son ka sama da yadda nake son ƴaƴana, wa inni la akunu fil baiti fa azkurak fa ma asbiru hatta atika fa anzura ilay, shi amma zan zama a gidana kawai idan na tuna ka, sai in kasa yin haƙuri sai na zo na ganka sannan in koma. Wa idza zakartu mauti wa mautaka araftu annaka idza dakhalta aljanna rufi'ta ma'a annabiyina, amma idan na tuna ranar da na mutu kai ma ka mutu, aka shigar da kai aljanna, yace to za a ɗaukaka matsayinka tare da annabawa. Wa inni idza dakhaltu aljanna, ni kuma koda na shiga aljanna, khashitu an la araka, tsoro nake yi ba za mu hadu ba, ba za mu kara ido bi ba. Wannan yana tayar masa da hankali, annabi ya rasa ansar da zai bashi. Sai ga Jibril ya sauka da wahayi, yana karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama fadar Allah wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wanda duk yayi wa Allah biyayya, to ka kwantar da hankalinka. Wanda duk yayi wa Allah da'a, yayi wa manzon Allah da'a, to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima, suna tare annabawa da siddiqai da shahidai da salihai, duk suna tare na gobe kiyama. Ko da kuwa suna da fifikon daraja a aljanna, akwai inda Allah madaukakin sarki zai hada su. Saboda kwantar da hankalinka, Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, wannan tawaga madalla da ita, madalla da wannan tawaga Allah ka samu cikin su. Lokacin da Ammar ibn Yasir a lokacin yakin Siffin aka soke shi sukan da ya tabbatar da cewa ya zai bar duniya, sai kawai aka je yana maimaita wani kirari yana cewa al-yawma alqal ahibba muhammadan wa hizba, yana nanatawa a yau, wato yana farin ciki, a yau zan gamu da abokan masoya shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Haka nan Bilal ibn Rabah shi ma lokacin da mutuwa ta zo masa a lokacin abinda yake maimaitawa kenan, gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba, har bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, dan lokacin da ɗayan su yazo mutuwa, to dadi yake ji cewa zai mutu zai samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana daga cikin abin da yake nuna mana girmamawa da matsayi da suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama, sun kasance masu luzumtar majalisinsa. Ba sa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majalisi ba su zo ba, in kuwa kaga mutum bai zo ba to abin ya fi karfin sa, ba yadda zai, in kuma ba zai samu zuwa ba to zai turo wakilinsa, duk irin abin da aka zuba a wannan majalisi na ilimi ya kwasa ya kai masa gida, kasancewa bai samu halarta ba. Kuma wannan ba abin mamaki bane, mutanen da suke kokowa akan ruwan alwalarsa, suke kokowa akan gashin kansa, yaya za a ce waɗannan mutane ba za su ba da himma wajen zama da shi ba da sauraron maganganunsa? Maganganunsa sun fi komai zaki, sun fi komai daɗi, don haka za su fi kowa sha'awar su ji irin bayanan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Wannan yasa suka tattara duk abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisai, suka karantar da tabi'ai, su kuma tabi'ai suka karantar da waɗanda suka zo bayan su, har abin ya zo hannunmu a yau, wanda duk yake da awar san annabi sallallahu alaihi wasallama ya rungumi wannan, wanda kuma ya saki waɗannan abubuwa da suka ɗauko na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da awar da zai yi ta san annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya yake zurun ne wa muhtar. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ba mu labarin irin yadda Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda suke tsananin lazumtarsa sallallahu alaihi wasallama, da yadda suke kwadayin zama da shi, da yadda suke kwadayin in zai fita su fita tare da shi, in ya dawo su dawo tare, in zai shiga su shiga, in zai fita su fita. Yake cewa wa hasibtu anni kuntu kaseeran أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبي بكر وأنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. سيدنا علي شيدا كان سيك بعد ون شيدا يشي ناكسا شي سوتاري إنا جم منزور صلى الله عليه وسلم إنزي بار الأباني سيك جياشي من يتفيع نيدا سيدنا أبو بكر نيدا أبو بكر دا عمر. Sai ka ji ya ce mun shiga gu kaza ni da Abubakar da Umar, mun fita gu kaza ni da Abubakar da Umar, wanda yana nuna ko da yaushe kafasa kafasu, inda duk ya taka su taka. Shi yasa suka fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka fi kowa girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar saboda tsananin kwaɗayinsa
da majalisin sai manzo sallallahu alaihi wasallama da buƙatar ya saurari hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ba zai iya zuwa majalisi ba saboda buƙatar abin rayuwa zai tafi kasuwa to ba zai taba amincewa ba sai ya samu wanda zai tura wakili domin ya je ya jiyo abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar a wannan ginin zo ya kawo masa shi kuma gobe wancan idan ya tafi kasuwa shi kuma ya je abinda duk ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya tofa da alkhairi ya nado ya kama wannan makoci nashi haka suka dinga yi sayyidina Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama lazimtar da ta hana shi yin wani abu na rayuwa baya fita kasuwa baya fita gona ba inda yake fita inda duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga suna tare ya haƙura da yunwa yana faduwa kamar mai farfadiya saboda yunwa in aka zo aka gan shi kwanci a dauka farfadiya ce a dauka bugun aljannu ne ce ba bugun aljannu bane yunwa ce ya haƙura ya zauna da yunwa akan ya tafi nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gurin dan haka ya tara hadisan da babu wanda ya tara su amma yau dan rashin mutunci da rashin kunya sai a samu wasu fandararru zababbu tantirai suna cewa sayyidina Abubakar sayyidina Abu Huraira makareci ne a kwadayayye ne zaman sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama zama ne na kwadayi ka duba ba dan komai ba saboda hadisan da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama in suka gama da shi suka yi kwandemin dinsa kaga sun yi kwandemin din kaso mafi tsoka na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ina cewa a zamanin sai yake cewa ya ku mutanen Madina ya ku mutanen muhajiru da mutanen Makka da suka yi hijira kada ku yi mamakin hadisai da na tara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da nake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutanen Makka almuhajiruna kuna can kasuwa wajen kayan kasuwanci ina masallaci tare da manzo ko kuma mutanen Madina kuna gonakin kuna noma ni kuma na haƙura da yunwa ciki na daura dutse yake a cikin cikinsa akan cikinsa saboda ko ya samu sauki haka yake zama idan an kawo abinci daga gida Annabi sallallahu alaihi wasallama a bashi in ba a kawo ya haƙura ba zai aika ce a kawo mu abinci ba ba sai ga wani ɗalibi ai ka kawo abinci in babu abincin kuma kun yi fada da shi kenan kika cin ya abincin baka bashi ba ba zai sai an kawo masa sai an kawo masa in nono ne sha kuma duk abin da aka bashi ba ya renawa a haka ya tara hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga cikin sahabbai akwai wanda yake ba garinsa ba kusa yake da na manzo sallallahu alaihi wasallama ba amma wannan tazara nisan tazara bata hana shi ba duk sanda ya ji buƙatuwa zuwa ga fatawa a lokacin babu waya bare ya bugo waya ya yi tambaya a sai ya tattaki duk nisan guri sai ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya koma garin su magadi ma bin salaba lokacin da ya zo daga ƙauye zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama da irin abin da ya zo da shi na shari'a da abin da ya zo da shi na hukunce-hukunce ya yi tattaki da shi da jama'arsa suka zo daga ƙauyensu suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi masa tambayoyi hatta mata ba a bar su ba ba a bar su a baya ba sai da suka zo suka koka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama cewa mazaje sun fi ƙarfinsu a majalisinsa su suna samun dama wacce su matan ba sa samu suka leƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu wani yini wata rana da za su dinga haduwa yana koyar da su addinin su kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yarda ya ruwaito mana yake cewa sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallama su mata suka ce galagana alaikar rijalu maza sun fi karfinmu akan faj'al lana yawman min nafsika mu ma ka sanya mana wata rana فوعدهن يوما شيبا النبي صلى الله عليه وسلم يمس الكور لا نجزا سوا دنگا حدوا لقيهن فيه فوعدهن وأذرهن
ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da su ya musu wa'azi ya ba su umarni suna zuwa har gida sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi yana daga cikin girmamawar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa wato ba shi kariya da yadda su salwantar da rayuwarsu a bisa shi rayuwarsa su salwantar da dukiyarsu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Urwa ibn Zubair yana cewa ya tambayi Abdullahi dan Amr ibn al-As Allah ya kara musu yarda yace wa Abdullahi dan Amr ka bani labarin mafi tsananin abinda Quraishawa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama na nuna kiyayya da gaba Abdullahi dan Amr yake cewa Urwa yace bainan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi hijr al-Ka'ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jikin Ka'aba yana sallah wata rana iz aqbala Uqbah ibn Abi Mu'ayth sai ga jimeman kafirin nan Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya dirka ku fa wada'a thawbahu fi unuqihi yasa ainihin tagwasa ainihin awiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shaki shi shaka mai tsanani Sayyidina Abu Bakar ya zo ya kama kafadar wannan karni ya ture shi daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ataquluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutun dan kawai ya ce Allah ne ubangiji na a wannan lokaci musulunci baya da fawa baya da gata baya da karfi a garin Makka kafirai suna cin karan su ba babbaka suna gallazawa musulmi suna nuna musu uquba da bala'i da azaba iri-iri a wannan lokaci sayyidina Abubakar bai ji tsoron ya tsaya ya kare Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba duk da cewa a wannan lokaci babu abin da zai iya yi idan da a ce su waɗannan kafirai sun hayayyako masa sai dai su ya galgala shi ko su cinye shi ɗanyi amma duk da haka ya dirkaci wannan aradin ya taru wannan aradin da ka ya kama wannan jimeman kafiri ya cire shi daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tankade shi guri daya yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah haka nan zamu ga Aisha Fatima ita ma tayi lokacin da aka bada labarin cewa ainihin Abu Jahl ya kwashi tumbun wani tsohon raƙumi ya je ya zuba kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah aka je aka ga Sayyidatina Fatima ta fito a guje ta zo ta samu ta dauke shi daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sujjada tana cewa wato za ku kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya zo muku da shi na gaskiya a lokacin tana yarinya karama ta gaya musu maganganu irin wanda take so idan muna so mu gane irin yadda sahabbai suka sadaukantar da kansu suka ba da rayuwarsu wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta abin da ya faru a yakin Uhud mu karanta abin da ya faru lokacin da kwadayin kafirai ya tsananta akan kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kuma sahabbai suka nuna jarinta da bajinta wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka yi shahada nan take wasu kuma aka yi musu mummunan rauni a dalilin haka amma ba su yi nadama ba Ibn al-Qayyim kamar yake cikin Zadul Ma'ad yana hikaito mana yadda abin ya kasance yake cewa a wannan rana aka kashe Mus'ab ibn Umay saurayin nan dan gata dan lele aka kashe shi a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa tara na kisa sai ya mika wannan tuta ta musulmi zuwa ga Ali ibn Abi Talib bai yadda ta je ƙasa ba yayi shahada gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu ainihin kumatin hular Annabi sallallahu alaihi wasallam hula ta yaki ta karfe suka shiga suka ji masa rauni a nan a cikin abin din sa wajen mai ake kiran nan muƙamuki ko wajen muƙamukin sa ɗaya shiga nan Abu Ubaida ibn al-Jarrah yasa haƙori ya kama ya ja hular da haƙorinsa har haƙoransa na gaba sai da suka zube amma bai damu ba
sai ma san me yake yi. A wannan lokaci Malik ibn Sinan mahaifin Abu Sa'id al-Khudri ya sa bakin sa ya tsotse jinin da yake fita daga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tsotse shi. A wannan lokaci mushrikai suna ta kaifar baki da kai samame, suna so su kashe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma wasu ɗan tsirari da basu wuce mutum goma ba suka tsaya suka ja daga, ba wanda ya isa ya matso kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka har aka kashe mutum goma nan take cikin wannan sahabbai da suka ja daga, babu wanda ya ja da baya. Talha ibn Ubaidillah ya ja da su sai da ya jigata su a wannan gurin. Abu Dujana ya zo ya yi rubda ciki a kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya zama masa garkuwa duk kibiyar da za a harbo a bayansa take jira, koge zau baya yi, ya zama wa Annabi sallallahu alaihi wasallama garkuwa. A wannan lokaci aka cire idan Qatada ibn Nu'man, idansa guda ya zube, aka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa gurin idan da ya zube, sai gashi idan ya dawo ya fi ma ɗayan bai lafiyar kyau, ya fi shi gani ya fi shi. A wannan lokaci shaitan yayi ihu yayi karaji yake cewa inna muhammadan qad qutil, dan ya kawo rudani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a karyarsa, yace ai an kashe muhammadu. Wannan magana da yayi da wannan karaji da ya fada cikin zukatan wasu musulmi, wasu suka gudu, wasu suka ce to menene amfanin rayuwarmu in har an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, mu ba duk mu je a kashe mu akan abin da aka kashe shi. Anas ibn Nadir ya zo ya samu musulmi a lokacin, kowa yana neman yayi saranda, yace ma tantaziruna, me kuke jira kuma? Suka ce qutila rasulullah, an kashe manzon Allah. Yace ma tasna'una fil hayati min ba'di, to me za ku yi da rayuwa kuma bayan sa? Qumu famutu ala ma mata alai, ku tashi aje a mutu akan abin da ya mutu akan sa. Ya fuskanci mutane, ya hadu da Sa'ad ibn Mu'az, yake cewa Sa'ad ibn Mu'az, ya Sa'ad inni la ajru rihal janna min duni Uhud, anan gindin Uhud fa, ya Sa'ad ni ina jin kanshin aljanna fa, ina shaqo kanshin aljanna. Yayyaki har sai da aka kashe shi. Bayan an kashe shi an samu gawarsa da suka da sara wajen guri 70, babu wani guri a gawarsa da babu suka babu sara. Aka ma kasa gane wane ne wannan, sai da ƴar uwarsa Rubayya ita ce ta zo ta gane shi da tafin hannunsa, ita ma ta gani ta iya gane cewa ɗan uwanta ne. A wannan ranar ne Abdulrahman ibn Auf sai da aka yi masa raunuka a jikinsa sun kai 20. To haka sahabbai suka nuna ainihin bajinta da jarumta wajen kare Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ba kawai waɗanda suke masu ƙarfi bane suka nuna jaruntarsu wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallam, a har masu rauni su ma sun yi abin da za su iya yi, sun ainihin kokarin karya dukkan wani wanda yake niyyar ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya cutar da shi. Akwai kissar wani makaho kamar yadda take cikin sunan Nasa'i, wani makaho wanda yake da wata kuyanga sadaka wacce take muguwar kuyanga la'ananniya, ta kasance kullun tana cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana sukan hurumunsa sallallahu alaihi wasallama, wanda ya sanya wannan makaho ya kasa haƙuri duk da makanta da yake da ita, da yadda matan nan kuma take mai kula da shi, sun haifi ƴaƴa biyu da shi, tana kula da ƴaƴansa, amma saboda cin zarafi da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gagare ya rabu da ita, ba zai iya haƙuri ba. Abdullahi dan Abbas ya ba mu hikayar abin da ya faru, yake cewa wani makaho a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake da sadaka, suna da ƴaƴa biyu da shi, tana yawan cin zarafin manzo sallallahu alaihi wasallama, tana zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu a wannan makaho yana tsawatar mata amma ba ta jin maganarsa, yana hana ta, ba ta hanuwa, sai wannan makaho wani ta rana sai ya ji ta tana cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama, tana faɗan miyagun maganganu game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai ya kasa haƙuri, makaho ne ba ya gani, sai ya tashi ya je ya samu wata fartanya, ya je ɗora fartanyar nan a kan ruwan cikinta, ya zauna a kan fartanyar nan har sai da matan da ta mutu. Ta waye gari gawa ba rai, aka garzayo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, an tsinci wata gawa amma ba a san waye ya kashe ta ba. Annabi ya tashi cikin jama'a ya ce, ina roƙonku dan Allah, dan Allah, dan mutumin da ya san shi yayi wannan aika-aikar ya daga hannu kawai, can sai aka gama kawo daga ƙarshen sahu ya taso yana ta ainihin lalibe yadda zai karaso gurin manzo sallallahu alaihi wasallam, ce ya rasulullahi ana sahibuha, ya manzo Allah ni ne mai ita, kaji kaji sadaka ta ce kuma tana kyautata mu, tana tausaya mu, muna da ƴaƴa biyu kyawawa da muka haifa da ita, amma fa tana yawancin zarafinka, tana zaginka, ina hana ta amma ba ta hannuwa, ina tsawatar mata ba ta tsawatuwa. To a jiyan daren jiya sai ta shiga abin da ta saba, tana cin zarafinka, tana gaya maka baƙaƙen maganganu, sai na ɗau fartanya na ɗora akan ruwan cikinta, sai da na ji ba ta numfashi. Manzo Allah ya ce, alashhadu fa inna damaha hadar, ku shaida jininta ya zube a wofi, ya zube a banza. Ka duba dukkan makantan nan, duk makantan nan tashi bata hana shi shi ma ya shiga sahun masu bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ba, dukiyarsu da kawukansu gaba daya sun sadaukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ce hazihi amwaluna bayna yadayka fahkum fiha bima shi'ta, ya rasulullahi ga dukiyarmu nan gabanka, je kai abinda kaga dama, ka hukunta abinda kaga dama akan dukiyarmu, wa hadhihi nufusuna bayna yadayka law ista'radta bina al-bahr la khudnahu, ce ya rasulullah ga rayukan mu nan gaba daya mun sayar maka, da yau zaka nemi mu kutsa cikin kowane irin teku ne zamu kutsa, zamu yaki gaba gare ka, zamu yaki a bayanka, zamu yaki a damanka, zamu yaki a hagunka, ba abinda zai sa su sujada baya. Haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya, sahabbai ba su taba jin musiba da suka yi wannan, ba su taba ganin bala'i irin wannan ranar ba, duniya ta yi musu duhu, bakin ciki ya rufe su ta ko'ina, ƙasa da yalwar da take da ita sai da suka ga kuncinta a wannan ranar. Anas yana cewa, Anas ibn Malik yana cewa, lamma kana al-yawmul ladhi dakhala fihi rasulullah al-madinata adaa minha kullu shay, falamma kana al-yawmul ladhi mata fihi rasulullah azlama minha kullu shay, walamma nafadna 'an rasulillahi al-aydi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Anas ibn Malik, Allah kara masa yarda, yake cewa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina, a ranar nan komai a Madina sai da ya, ranar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, a ranar nan komai sai da yayi duhu, yace bamu gama kakkabe hannunmu ba daga turbayar da muka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama, sai da muka ji muka san mun canza, sai da muka ji mun canza, zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana da ɗanɗano na musamman wanda ba za a taɓa samun shi ba da zama da kowane ne. Waɗannan bayan Allah shi yasa suka samu matsayin da ba kowa ya same shi, shi yasa sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa, la maqamu ahadihim ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'atan khairun min ibadati ahadikum umrah, dan awa ɗaya dan lokaci kankani da ɗaya daga cikin sahabbai zai zauna tare da manzon Allah ya ji maganganun manzon Allah ya ji karantarwarsa ta fi ibadar da wani zai zo wanda bai zauna da manzon Allah bai yi a shekarun sa rayuwarsa gaba ɗaya wannan dan lokaci da sahabi ya zauna da manzon Allah ko ya yake ya ɗara duk ibadar da zai amma a ce waɗannan bayan Allah da irin wannan martaba da karrama da Ubangiji ya musu kuma su zama su ne abin takala su ne abin faɗa a aibanta su ne abin la'ana su ne abin zagi a ɗauke su cewa ba komai ba ne kuma har ka ji waisu wanda suke da'awar san annabi su san ƙarya su ce wai waɗannan masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wai a zo a tafi tare da su a haɗa kai da su wai gara-gara su da masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara su da ahlus sunna to dama malaman tarihi sun nuna duk bid'a cikin su duk bid'a duk bid'a wa dai ta haife su kawai dai sai dai wani ya fi wani wato lalacewa amma duk ciki ɗaya suka fito yanzu misalin da zamu ina jin dukkaninku nan kun ji irin yadda aka yi ta tereren wani mutum a bid'a jihar Neja cewa ya auri mata 86 kuma yana da awar yana ganin mala'iku ƙarara a sifarsu ta mala'iku akai-akai suna zuwa masa kuma suna kawo masa saƙo kuma shi ya fi ƙarfin aljani aljani tsoron shi yake ji kai aljani ba ya iya ganin shi shi yake ga aljanin amma kuma yake ba annabi bane shi ka duba ba ci ya fi kafa baya to bai annabci in an ce da kai yi bayanin annabci me zaka ci shi ne mutumin da Allah ya karrama ya aika masa da mala'ika da wani sako na wahayi ba shi ne annabci ba wani abu ne annabci rawani ne ake nada mutum ko fisgar shi ake a tafi da shi can al'arshi a dado shi a can sannan ya zama annabi da zarar aka aiko wa mutum da annabi da mala'ika ya zo ya kawo masa saƙo shikenan me da me ake cewa annabi ya zama annabi ba da ikra'a ba saƙo da jibril ya zo ya kawo masa a garu hira shike ake no bi'a bi ikra wa ursila bi bil mudaththir to amma da yake jahili ne batacci yace shi yana ga mala'ika tana kawo masa saƙonni kuma ba a sifarsu yake ganin ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu ya ga mala'ika jibrilu a sifarsa duk rayuwarsa gaba ɗaya sau biyu amma shi duk sanda zai gansu a sifarsa tun 1976 74 yake ko 73 yake ganin mala'iku suna zuwa masa ƙarara yake ganin su a sifarsa to abinda a shahid ba wannan ne mahallin shahid ba a shahid aka zo aka yi hira da wasu malamai daga ciki a kone shehi ba zan faɗi sunan shi ba amma mai so ya gani ya duba jarida Amelia ta Hausa din nan ta makon aka yi hira da wani shehi to in ka karanta hirar za ka yi mamakin yadda shehin yake ta kamakame a kan mutumin nan ya kasa fitowa ya ce mutumin nan ba daidai yake ba kuma ya kamata a ɗau mataki a kansa kuma batacce ne ya kasa fitowa ya faɗi haka ya kuma kasa fitowa ƙarara ya goyi bayansa yana ta kai kawo yana aka ce to yanzu me ya hukuncin da za a masa yace ai ba wani hukunci ba ta kaba yi man hukunci da ya ce ko a ɗaya masa bulala sai da ya ce bulala ma ba hujja dan jarida ya ce to malam ba ka ganin a samu malamai su zauna su yi masa ruddugu sai shehi ya ce to wace hujja za a bashi ai ba hujja me yake nuna ana da ya auri mata 86 ba hujjar da ta hana shaka sai ya ce wace hujja ya ce ai ba hujja wallahi abin da ya ce ke ya ce ai ba hujja sai ya ce akwai ma wani babban shehi a Senegal sai yake kawo hujjar ya ce akwai wani babban shehi a Senegal wannan shehin ya auri mata sama da hudu almajiransa in sun yi mai magana ya ce ku je ku riƙe ra'ayinku ai ba ku da hujja akai sai ya ce dole aka haƙura aka ƙyale shehin nan da matansa sama da hudu ya ce kuma babban shehi ne haka yake maimaita kuma babban shehi ne ma'ana kar ku ɗauka wannan dan ya yi haka ku rena shi akwai manyan shehunai sun yi haka
koyi
yake da shehunai sai yake karawa da cewa kuma bayan wannan akwai wani mutum daga kasar Inyamurai da ya taso da matansa takwas aka ta sake yasa gaban alkali alkali zai yi magana yace to ɗayan biyu ko dai kai min shari'ar musulunci ko kai min shari'a da constitution inda musulunci zaka yi to ka nuna mini a musulunci inda aka ci kan aure sama da mata hudu in kuma da constitution zaka yi min shari'a ka nuna inda constitution din Najeriya ya hana yace daga ƙarshe haka aka hakura aka kyara malam sili ba hujja wanda yake wannan hiyar yake kawo waɗannan labaran yana cewa ba hujja ya goyi baya ne ko ya soka
ya goyi
baya to wanda bai san wato shimfidar da shi shehin yake zaune akan ta ba ta bid'a sai ya mamaki ya mutun da rauni irin wannan kuma idan irin wannan babban to amma in ka fahimci shimfidar da ya zauna akai yake kaita in ya soki wancan mutumin to kamar ya zara wannan shimfidar ya daka domin wancan mutumin yana da awar ana aiko masa da mala'ika suna kawo masa sako shi ma sai ya yarda a tafarkin da yake bi shimfidar da yake zaune akan ta ta amince ana turo wani mala'ika ya kawo wani sako kaga ai ba zai soki wancan ba sannan wannan mutum yana cewa shi a kullun yana ganin annabi ido da ido ba amarki ba sau uku to su ma waɗannan shehunan duk suna da'awar haka to kaga ya soke shi ana da soke shi ba saboda haka ƙarshe dai magana da ya rufe da ita amma fa babu wani takamaiman hukunci da aka ce a yi mata da wannan magana ya rufe kowa zai duba jarida ya gani to insha Allah za mu dan yi tsokaci akan wannan amma ba yanzu ba sai a gurin tafsiri biznillah wanda yana nuna maka zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wata kima da wata martaba wanda ba za a sami wanda ya samu wannan martaba ba sai shi ma wanda ya zauna da manzo Allah ba wanda zai kai matsayin sahabi ko wane ne shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wahayi ya daina zuwa kamar yadda yake cikin amsar da ummu aymana ta gaya wa sayyidina abubakar da umar Allah kara masa yarda lokacin da suka ziyarce ta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wajen ta sai ta fashe da kuka suka ce ya ummu aymana kun sai ummu aymana ita ce ta shayar da tare na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare ne shi suka ce da ita ya ummu aymana ta tsufa a lokacin ma yubkiki me yake saki kuka ma inda Allah khairul li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ki kuka ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ishe bayan rasuwarsa shine yafi masa alkhairi sai ta ce ma abki alla akuna a'lama anna ma inda Allah khairul li rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin abki anna alwahy qad inqata min as-sama tace ba ina kuka bane saboda ban san cewa abinda manzo Allah zai iske a can yafi wanda ya bari ba nan alkhairi ba wannan ne zai sa kuka ba ban jahilci wannan ba tace abinda nake wa kuka an daina turo mala'ika daga sama ya kawo wahayi tace wannan nake wa kuka su sahabbai sun fahimci haka da dan bid'a shi abun sa mala'ika yana zuwa hayin su tace ina kuka saboda qadin qafa alwahyu min as-sama an daina turo mala'ika ya kawo wahayi daga sama wannan shi yake sa ni kuka maganar nan da ta yi sai ta motsa zukatan sayyidina Abubakar da Umar su ma sai suka zauna suka fashe da kuka suka yi ta kuka tare to haka nan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take san annabi sallallahu alaihi wa sallama take girmama shi girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wannan al'umma ya tattara cikin abubuwa kamar haka na farko suna gurin su ga annabi sallallahu alaihi wasallama koda kuwa za su bada dukiyoyin su ne da iyalan su gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu labari game da yadda cikin wannan al'umma za a samu masu san shi so na hakika waɗanda za su yi imani da shi, wanda ɗayan su zai iya bayar da duk abin da ya mallaka dan ya ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da Muslim sun ruwaito daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Mutanen da suka fi kowa tsananin so na cikin al'ummata, mutanen da za su zo bayana, ɗayan su yana gurin ina ma zai yi ido bi da ni da iyal, ya bada iyalansa ya bada dukiyarsa gaba ɗaya. Annabi yace waɗannan su ne ƴan uwana, kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito daga Anas ɗan Malik yace manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa sahabbai wajidtu anni laqitu ikhwani, nayi fatan ina ma in haɗu da ƴan uwana. Sahabban Annabi suka sallallahu sahabban Annabi suka ce ya Rasulullahi awalasna ikhwana, mu ba ƴan uwanka bane, zallati antum ashabi, ku sahabbaina ne, walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni, waɗanda suka yi imani da ni ba su ganni ba sune ikhwani, ku sahabbaina ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ban mamaki imanin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama da karbar sunnar ta hannu biyu da basu ganshi ba, basu zauna da shi ba. An ruwaito musu sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim, sun karba sun runguma sun yi imani da ita sun yi rigima a kanta tunda basu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bazzar ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa sahabbansa ayyul khalqi a'jabu imanan, cikin halitta wane ne yafi kowa ban mamaki ga imaninsa. Sahabbai suka ce al mala'ika, ai mala'iku ne su suka fi kowa mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce al mala'ika kaifa la yu'minu, yaya ba za su yi imani ba suna tare da Ubangiji. Suka ce to annabawa, annabi ya ce annabiyun yuha ilaihim fa kaifa la yu'minu, annaba ana musu wahayi ya ba za su yi imani ba. Qalu as-sahaba, suka ce mu sahabbai. Annabi ya ce as-sahaba ma al-anbiya fa kaifa la yu'minu, kuna tare da annabawa, duk wasu sahabbai suna tare da annabin su ya ba za su yi imani ba. Suka ce ya rasulullahi su waye, annabi ya ce walakin a'jabu an-nasi imanan qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban min al-wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'una fahum a'jabu an-nasi imanan. Yace mafi ban mamaki ga imani mutanen da za su zo bayan ku su samu littafi na wahyi, su samu al-Qur'an, su samu sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mun yi imani da kitabu wa sunna, mun yadda da kitabu wa sunna, ba su ga annabi ba, ba su zauna da shi ba, ba su ji san da yake maganar ba, amma kuma sun yi imani da wannan, sun fayattabi'una, su yi aiki da wannan, su bi wannan kitabu wa sunna din sau da kafa. Fahum a'jabun nasi imanan, waɗannan su fi kowa ban mamaki ga imanin su, waɗannan ba su Allah yake wakilari ba, yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi, wannan ba shine imani da gaibi ba, abinda baka gani ba baka nan aka yi shi, baka nan aka faɗe shi, amma kai imani da shi. Haka ahlus sunna suke. Daga cikin abinda al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama take nunawa na kwaɗayi da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, irin yadda kundin tarihi ya kiyaye mana tarihin manyan malaman hadisi da irin wahalhalun da suka sha wajen su ga sun ruwaito sun tattara sun kundace hadisan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sun sha wahala daban-daban, wahala ta yunwa, wahala ta talauci da babu, wahala ta tafiye-tafiye, wahala ta rashin bacci, babu wahalar da ba su gani ba saboda kawai su ji kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga a tarihi akwai waɗanda suka sai da abin da suka mallaka don su fita neman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibn Uyayna yana cewa naji Shu'bata ibn al-Hajjaj yana faɗa yana cewa man talaba al-hadith aflas, wanda zai fita neman hadisi to sai dai ya zauna babu, ya zauna da talauci. Sai ya talauci yace bi'tu qatta ummi bi sab'ati dinanin, yace gidauniyar da mahaifiyata take wanki take zuba ruwa na dauka na je na sayar da dinari 7 da fita neman hadisi. Gidauniyar mahaifiyarsa yace sai Ahmad ibn Hanbal yake cewa Shu'ba ya zauna a gurin wani malami da ake kiransa Al-Hakam ibn Utayba wata 18 har sai da ya sayar da dirkar gidansa dan ya samu kuzarin da zai je gurin wannan malami. Dirkar gidansa sai da ya balle sai. Wannan ba ta nuna tsananin soyayya, ba ta nuna tsananin kwadayin da suke da shi ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun haƙura da yunwa, yunwa mai tsanani. Abdurrahman ibn Abi Hatim yake cewa mun fita neman hadisi mun zauna a Masar 7 ba mu ɗanɗana wani romo abu a bakinmu ba, duk gaba ɗayanmu muna raba shi a zuwa majalisan neman ilimin hadisi, majalisan malamai. Yace da daddare kuma idan mun dawo mu zauna mu yi takwafa abinda muka ruwaito muka jiyo muna kwafasa a takarda sannan muna muƙabala. Yace wata rana ni da wani abokina muka zo gurin wani malami, sai suka ce mana bayan da lafiya, sai muka ga to mun samu wata dama bala mu je mu samu abinci mu ci. Sai muka taho a hanya sai muka sayi wani kifi ɗanye, muka je gida. Muna zuwa gida sai aka kwankwasa gida aka ce lokacin karatun wane yayi, ba mu samu mun gyara kifin nan ba, muka bar shi muka wuce wajen karatu. Kwana 3 muna jirya da mun dawo muna kokarin gyara wannan kifi mu ci, sai mu ji mai kwankwasawa yana kwankwasa kofa. A fitowa da fa ya fara kulla majalisinsa, yanzu nan za a fara karatun hadisi, sai mu watsar da kifi har kifin nan ya nemi ya rufe. Muka ga kai ba makawa, kawai a cikin kifin nan danye, haka muka ci shi danye danyensa, saboda kada hadisan manzo Allah su kuce musu. Za ka hada soyayyar waɗannan bayin Allah da soyayyar masu kada fiyano suna rawa suna karkada gindi, za ka hada soyayyar su da waɗannan? Wane ne cikin waɗannan? Waɗannan ko waɗancan? Suwaye suke san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Waɗancan, wanda duk yake son ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bi hanyar waɗannan. Duk inda ake haddasa na a ganka abu, ba inda ake waƙe-waƙe ba, ana kaɗa dojala, ana fiyano, ana waƙar India. Sun haƙura su ci kifi ɗanye, kada hadisan manzon Allah su kuce musu. Yace haka muka ci shi ɗanye, ba mu samu damar da za mu gasa ba. Sannan yace la yusta'u al-ilmu bi rahatil jasad, la yusta'u al-ilmu bi rahatil jasad, ba yadda za a kai ga ilimi a samu ilimi tare da hutu na jiki. Kada so ka samu ilimi sai ka wahala, sai ka hakura da wahala. Atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, da ana samun ilimi ba wahala, Annabi Musa ba zai sha wahala ba. Ibn Abi Hatim yake cewa naji mahaifina Abu Hatim Ar-Razi, waɗannan duk ajin su ɗaya da su Imam Al-Bukhari, malaman hadisi ne manya juma-juma. Yace ya ji mahaifinsa yake cewa ya zauna a Basra, garin Basra cikin Iraki, a shekara ta 214. Yace ya zauna a Basra 8. Yace a tunanina a tsammanina na je ne dan in zauna shekara ɗaya, amma guzuri na ya ƙare. Yace sai da na dinga sayar da tufafin da na fito da su da insa, tufafin jikina na dinga sayar da su ɗaya bayan ɗaya, na wayi gari ba ni da abin da zan ci. Ni da abokina kullun safiya ta Allah za mu tafi wajen sauraron hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu zauna a yi karatu tun safi har yamma. In dawo ni da abokina, in dawo masaukina, in kwanta babu abincin da zan ci sai dai in kwankwaɗi ruwa shi kadai. Yace in kashi gari ya waye haka nan abokina ya kwankwasa min kofa, shi bai san halin da nake ciki ba, sai kwankwasa min kofa a zo a tafi kuma majalisin wani, aje gurin wani, aje gurin wani, aje hadisi, haka za mu yi ta yawo har dare yayi cikin tsananin yunwa in kuma dawo. Ina tsananin jin yunwa haka muke yawo wajen rubuta wannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam. Bayan kwana biyu ya kwankwasa min kofa yace zo mu tafi gurin malamai, sai na ce da shi ba ni da ƙarfi ba zan iya ba. Yace me yasa baka da ƙarfi? Sai yace ba zan koye maka ba, kwana na biyu ban ci komai ba. Sai wannan aboki yace, abokin sa yace to ni ina da sauran dinari ɗaya, ba za mu raba shi biyu, baka rabi in ɗau rabi. Ɗau rabi wanda za mu biya haya, hayar dabbar da ta kawo mu, saboda haka na ɗau rabi ya riƙe rabi, muka biya haya don mu dawo gida. Haka suka sha wahala wajen rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan za su yi tafiya mai tsawo mai wahalar gaske, kamar yadda Ibnu Abi Hatim yake cewa mahaifinsa Abu Hatim Razi Muhammad Ibnu Idris yana cewa farkon shekarar da na fita neman hadisi, na shekara bakwai wajen neman hadisi. Ya ce mahaifinsa yana cewa farkon shekarar da ya fita neman hadisi ya shekara bakwai, a tafiyar da ya yi ya ce ya lissafa tafiyar da ya yi da kafarsa farsakhi da ya ci na tafiyar kafa ya kai farsakhi sama da dubu. Shi na lissafa sai da ya haura dubu. Ya ce na yi tafiya daga Kufa zuwa Baghdad a ƙafa ban san iyaka ba, daga Makka zuwa Madina na yi tafiya a ƙas ban san iyakar adadi ba. Shi na yi tafiya daga Bahrain har zuwa Masar a ƙafa. Shi na yi tafiya daga Masar har zuwa Ramla cikin Sham ya ce a ƙafa. Na yi tafiya daga Ramla har zuwa Baitul Maqdis, daga Ramla har zuwa Asqalan, daga Ramla har zuwa Tabariya cikin kasar Jordan, daga Tabariya har zuwa Dimashq cikin kasar Syria. Yace na dawo daga Dimashq har zuwa Hims, daga Hims har zuwa Antakiya, daga Antakiya har zuwa Tartus, daga Tartus har zuwa Hims. Duk na yi wannan tafiya ta. Yace hadisan wani malami Abul Yaman suka yi min saura ban ji su ba. Na fita daga Hims na je wani guri da gari da ake kira Baitan, daga Baitan na je Raqqa, daga Raqqa na hau jirgin ruwa zuwa Baghdad, sannan kuma na bar Baghdad kafin in fita zuwa Sham, daga Wat kuma zuwa Nil, daga Nil zuwa Kufa. Duk na yi wannan tafiya a ƙasa, kusan ƙasashen Laraba ne gaba ɗaya karaɗe a ƙasa, saboda ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Mas'ud Abdurrahim al-Haji yake cewa ya ji wani malamin hadisi da ake kira Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi yana cewa bulsu dama fi talab al-hadisi marratayn, sai da nayi fitsarin jini wajen neman hadisi har sau biyu. Marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah, karo na farko a Baghdad, karo na biyu a Makkah. Yace kuntu amshi hafiyan fil harri, ba takalmi nake tafiya cikin tsananin rana, cikin garjin rana. Wannan yasa ni sai da na rika fitsari jini. Yace tunda nake ban taba samun dabbar da na hau, abun hawan da na hau dan fita neman hadisi ba, a ƙasa nake kuma ina dauke da littattafan hadisi na a doran bayana. Yace ban taba roƙon wani ya taimaka min ba wajen wannan, ina rayuwa ga abinda Allah ya kawo min, abinda Allah ya bani in karba, abinda bai bani ba bana zuwa roƙo. Yace akwai a dare guda da yini da nayi tafiya farsakhi 20 a kan. Yace kuma ina iya tafiya ba sama da haka. Wannan duk alama ce daga cikin alamomin soyayyar su ga manzo sallallahu alaihi wasallam, da girmamawar su da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam a zuciyar su. Yana daga cikin abin da yake nuna tsananin soyayyar masu soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, bin keke da keke na rayuwarsa, da bincike da lalibe game da halayensa sallallahu alaihi wasallama, manya da kanana, su san annabi sallallahu alaihi wasallama me yayi a rayuwarsa, yaya yake tafiyarsa, yaya yake zamansa, yaya yake tashi daga bacci, yaya yake kwantawa bacci, yaya yake dariyarsa, yaya yake murmushinsa, yaya yake ibada, ibadar dare ko ta yini, yaya yake yi idan yayi wanka, yaya yake cin abinci, yaya yake shan ruwa, yaya yake sa sutura, yaya yake karbar jama'a, yaya yake zama da su, waɗanne irin kaya yake sawa, wanne irin launi yake sha'awa, wanne irin turare yake amfani da shi, yaya ɗabi'unsa suke tare da matansa, yaya ɗabi'unsa suke tare da abokansa, sahabbansa, yaya ɗabi'unsa suke tare da yara, yaya ɗabi'unsa suke tare da tsofaffi. Suka wasafta gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallama cikakkiyar sifa kamar kana ganinsa. Suka wasafta yadda yake rayuwa tare da iyalinsa, da yadda yake rayuwa tare da matansa. Suka wasafta yadda yake yin tsarkinsa, suka wasafta yadda yake wankansa. Babu abinda ba su wasafta na manzo sallallahu alaihi wasallama ba. Sa ido bi keke da keke su lalubo su zakulo su kwalkwalo rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama don su koyi da ita. Suka tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mutum a duniya da aka yi masa wannan. Babu shi. Dukkan wani nahiya, wata rawiya, wata kwana daga cikin kwanonin rayuwarsa, sai da aka lalubo, aka zakulo, aka kwalkwalo, aka tara hadisai waɗanda suke magana akan wannan zawiya. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana an sifanta shi, an ba da labarin shi, labarinsa yana zaune a garinsu, labarinsa yana halin tafiya, labarinsa yana cikin yaƙi, labarinsa yana cikin zaman lafiya ba a yaƙi ba. Dukkan wasu labarai na shi sallallahu alaihi wasallama sai da suka tattara suka rubuta. Wannan duk yana nuna soyayya da himmatuwa da girmamawa da sanin matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan al'umma ta yi. Suna son su ji sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna son su ji labarinsa, suna son su ji tarihinsa, kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka ambata musu annabi sallallahu alaihi wasallama duk za su yi shiru su nutso. Haka nan tabi'ai suka kasance, haka nan dukkan wasu masoya na annabi sallallahu alaihi wasallama masoya na hakika suka kasance, sun himmatu da tara ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallama da rubuta littattafai wagage manya-manya wanda suke ba da tarihin rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, suke ƙara fito da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka yi koyi da shi cikin dukkanin abubuwan da suke ganin ba khususiyya bane tashi, suka yi koyi da shi a nan. Wannan ita ce hakikanin sanin girman ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan shine hakikanin soyayya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake son ya nuna soyayyar shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan ita ce kofa, ita ce yadda sahabbai suka yi, ita ce yadda tabi'ai suka yi, magabata na farko suka yi, limaman shari'a Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Sufyan ath-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'id ibn Qattan, علي ابن المديني البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه كاي تلتافي dukkan wadannan hanyar da suka bi kenan suka nuna soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a samu wani ba ya fita daga wannan turbar wajen nuna soyayya sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin sa. Ba a samu wani daga cikin wannan karni na farko ba na sahabbai, na tabi'ai, na atba'u tabi'ina, na a'immatul huda, na waɗannan limamai na shari'a gaba ɗaya, waɗanda su ne gaba ɗaya al'ummar musulmi sunna suka yi ittifaki akan cewa su ne abin kwaikwayo, su ne waɗanda za a jinjinawa, su ne waɗanda ba za ka taɓa ganin wallansu ba wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka suka rayu, haka suka nuna soyayyar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai daga ƙarshen ƙarshe, bayan baya cikin ƙarni na hudu, lokacin da daular Ubaidiyya, wata baƙar daula ta Shi'a ta kafu a Masar,
wacce ta yi aika aika iri-iri wacce ta ɗauki tarakunanta a matsayin alloli su al-izzu bi dinillah su al-hakim bi amrillah da sauransu aka ɗauke su a matsayin Allah ɗaya daga cikinsu idan ya fito taki ake masa kirari ana cewa ma shi ita la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al-wahid al-qahhar kirarin da ake masa kenan a matsayin sanatar masarakin daular ubaidiyya ce abinda ka ga dama ba abinda Allah ya ga dama ba hukunta abinda kake so kai ne daya mai rinjaye haka ake masa kirari waɗannan su ne suka fara assasa maulidi ba wanda isa ya ƙaryata wannan dan magana ce ta ne tana dan a rubuce maulidi a lokacin su duk maulidai kusan duk shekara a maulidi take akwai littafin sunful a'sha fi sana'at al-insha na wani malami da ake kira al-qalqashandi yana nan ya bada da tarihin yadda ma ake zama maulidin a can zamanin su aka sani da wannan maulidan shi'a su farko a duniya su suka fara yi daga baya ne wani malami wani sarki a Iraki ana kiran shi al-muzaffar bi dinillah malikul irbil irbil can ne arewacin Iraki yankin da Kurdawa suke shi ne ya fara kwaikwayon waccan daula ta shi'a bayan da an daina dan an daina daga wannan karni da abinda da wannan daula aka rusa ta akwai daula ahlus sunna da ake kira daular sulhutiyya daular salajika daula ce ta mutanen taki su suka yaƙi daular fatimiyya ko kuma daular ubaidiyya da daular buwaihiyya suka ruguza suka dawo da sunna suka ceci malaman sunna dan da malaman sunna suna wata bakar rayuwa a ƙarƙashin wannan mulki da shi ne siyudi a cikin tarihul khulafa cewa yake yi wannan daula sun kashe malamai sun kai 4000 in kana da suna Umar sai dai ka maida shi Umar ko ka sha wuka daular salajika su suka karya wannan daula aka samu sararawa to daga nan wannan maulidi da aka daina sai da wannan malikul irbil a Iraki can wani bakurdi Suyuti ya kawo a cikin littafin sa Usmul Maqsid fi amal al-Maulid yake cewa wannan mutum haka yake tara malamai a yi maulidi tunda rana tunda azhar zai fara tikar rawa tun daga abin ayi azhar zai fara abin asuba zai fara tikar rawa har azhar tunda daddare kai zai fara tikar rawa har azhar shine ya fara shigo da shi cikin sunna da can shi'a aka sani da wannan to kaga yaya za a yi musulmin da yake karanta irin abubuwan da muka karanta ya ga yadda sahabban manzon Allah suka nuna girman san su ga manzon Allah ya yadda kuma a ce wanda ya mutu bai maulidi ba san manzon Allah ya za a yi sai ta bayyana Allah to me in ka ce wanda bai yi ba san manzon Allah ma'ana wannan mutanen duk ba su san manzon Allah ba kuma wanda zai karanta tarihin waɗannan mutanen yayi tsaurin ido ya ce ba ka san manzon Allah idan 'yan shi'a sun faɗa kowa ya san matsayin sahabbai a gurin su to kai da ka ce ka yarda da sayyidina abubakar ka yarda da sayyidina umar kuma ya za ka yarda da wannan magana saboda haka muna kiran 'yan uwa musulmi a sake karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam a ga girmansa wallahi babu wanda zai ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi so na gaskiya irin wanda ya dimanci karanta kundin hadisan manzon Allah da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zama a zuciyar mu ko da yaushe ba sai shekara shekara ba ko da yaushe faɗi tashin mu gaba daya mu dinke mu zama ainihin muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zamu yi face muna tunanin cewa abin nan sallallahu alaihi wasallama shi ya dora mu akai shi ya sa kana matukar abin ba shi ya dora mu akai ba su ba za mu ba wanda duk aka ce addini ne to ya samu tushe daga wajensa don haka babu wani wanda ya kai ahlus sunna kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi
duk wanda zai ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jagora a gunta, to babu wanda ya kai shi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka muna fatan ƴan uwa musulmi za su gane su bar hanyar shi'awa su dawo hanya ta sunna, a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya, so mai ratsa zuciya, so wanda zai yi naso a gabanka, a ayyukanka, a mu'amalarka, a maganganunka, duk abin da ake yi a ga alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana gamdakatar, ku yi hakuri na ɗau lokacinku. Magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da daɗi, tun in ya fara ba ya so ya bari, duk da a gajiye nake, to amma da na fara maganganun sai na warke. Inda za mu yi ta yi hatta fa ba zan gaji ba. To amma komai yana da lokaci, yana da farko, yana da ƙarshe. Malamai suna cewa idan qala majlisul ilm kana li shaytani fihi nasib, idan majalisin ilimi yayi tsawo to shaytan sai ya fara fatan rabansa kuma. Muka dan dade a haka to sai kaga kuma wani ya fara mana min shari, wani ma har da yawon gacci. Allah ya sa mu dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.